أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan bigire mai albarka, masallacin Abubakar Siddiq da ke nan Bukar Ari cikin garin Lafiya, a wannan yammaci mai albarka na ranar Juma'a 9 ga watan Jimada, ga watan Rajab shekara 1438 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya daidai da 7 ga watan 4 shekara 2017, domin ci gaba da tafsirin mu na Al-Qur'ani mai girma. Mun tsaya cikin tafsirin suratul Baqara aya na 181, mana cikin bayani akan wannan ayar da muka karanta 181 lokaci ya mana halinsa. Haka za mu sake karanta waɗannan ayoyi na wasiya, sai mu ɗora bayani daga inda muka tsaya, sai a sake maimaita mana karatun daga kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم.
نعم. الله مدعوكين سركيانا شوى. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، an wajabta muku idan alamun mutuwa suka iso ko suka halarto ma ɗayanku, alwasiya, in taraka khairan, in har zai bar dukiya, alwasiya, to yayi wasici cikin dukiyan nan, lilwalidaini wal aqrabin, ga iyayensa, uwa da uba, wal aqrabin, da ƴan uwa mafi kusa, bil ma'ruf, wasiyan ya zanto ta hanya wacce take sananniya, haqqan 'alal muttaqin, wannan haƙƙi ne tabbas akan masu jin tsoron Allah. Faman baddalahu ba'da ma sami'a, duk wanda ya canza wannan wasiya din bayan ya ji shi fa innama ismuhu ala alladhina yubaddiluna to sani dai zunubi na canzawa din zai kasance ne akan waɗanda suka canza wasiyan kawai banda wanda yayi wasiyan matukar yayi shi yadda ta dace inna allaha sami'un alim lallai Allah madaukakin sarki mai ji ne sannan kuma mai cikakken sani ne faman khafa min musin janafan duk wanda ya tsoraci janafan kaucewa bisa kuskure au ithman ko kaucewa da gangan min musin daga mai yin wasiya fa aslaha bainahum sai yi sulhu a tsakaninsu fala ithma alai to babu laifi a kansa inna allaha ghafurur rahim lallai Allah madaukakin sarki mai cikakken gafara ne mai cikakken jinkai ne ga bayinsa waɗannan ayoyi guda uku su ne ayoyi na wasiya a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara mun yi bayanai dangane da hukunce-hukunce da ake ɗaukawa a aya na farko na 180 kenan saboda haka yau za mu ɗora bayani ne daga kan aya na 181 faman baddalahu ba'da ma sami'a duk wanda ya canza shi wannan dhamiri nahu badu yana koma izuwa ga alwasiya din ne haka nan ismuhu yana koma izuwa ga tabdilin wasiya din haka nan alladhina yubaddilunahu shi ma yana koma izuwa ga alwasiya din kenan yana koma izuwa ga zance da aka yi na wasiya din idan har wani ya je ya canza shi ta hanyar yayi ƙari cikin wasiya din ko yayi rage cikin wasiya din al-Imam Ibn Kathir yake cewa ko ya boye wasiyar ma bai ma bayyana ba duk wanda ya samu kansa wajen yin ɗaya daga cikin waɗannan ba'da ma sami'a bayan ya riga ya ji wasiya ɗin ma'ana ya ji ya kiyaye wasiya ɗin sannan ya je ya yi ƙari ko ya yi rage ko ya ɓoye to fa inna ma ismuhu lallai laifin canzawa ɗin alal ladhina yubaddilunahu zai tabbata ne akan waɗanda suka canza malamai suna cewa abinda ya sa Allah madaukakin sarki ya kawo wannan hukuncin a nan shine akwai mutanen da saboda tsoron kada in sun yi wasiya a canza ba za a yi shi yadda suka so ba wannan na sa su cewa ba za su yi ma wasiya din ba saboda haka in kana jin tsoron kada a canza ne to wannan kar ya hana ka yin wasiya din kai idan kayi za ka samu ladanka kayi aikinka abinda wani zai yi a bayanka na ya gurbata wasiyar da kai ko ya canza ba ka da laifi a ciki shi yasa Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan din cewa ku ba ku da laifi masu yin wasiya kenan wanda suke da laifi kadai in an samu canji a wasiyar din to su ne waɗanda suka canza wasiya ɗin su ne za su zanto suna da laifi amma ba wanda ya riga ya yi wasiya ɗin ya yi tafiyarsa ba inna allaha sami'un alim lallai Allah maɗaukakin sarki mai cikakken ji ne yana jin ku yayin da kuke yin wasiya alim mai cikakken sani ne yana da cikakken sani dangane da abin da kuke ƙudurtawa na alkhairi ko nisa yayin da kuke yin wato ainihin wasiya ɗin anan malamai suna faɗaɗawa faman baddalahu duk wanda ya canza wasiya shin ana magana ne anan da magada ko da wanda ake masa wasiya din ya zartar ko har da shi ma mai yin wasiya din a kan kansa. To anan wanda ke yin wasiya din wannan maganan bai shafe shi ba, saboda malamai sun yarda cewa mutum yana iya canza wasiyarsa duk lokacin da ya ga dama. Mutum yana cikin hali na hankalinsa, yana cikin ƙoshin lafiya, ya rubuta wasiya yau cewa gidana da ke waje kaza shi ne sulusi ɗaya bisa ukun dukiyana, na yi wasiyarsa da shi izuwa ga wani. Sai bayan wasu ‘yan kwanaki ya ga cewa ba wannan ya fi cancanta ya yi masa wasiya ba, to zai iya canza wasiyarsa ya ce gidana da ke waje kaza ba wancan na farkon ba, na yi wasiya da ichi da in na mutu a baya da wannan gidan mawani ba mutumin farkon ba. Ma'ana shi mutumin da ke yin wasiyan yana da dama ya canza wasiyarsa a duk lokacin da ya ga cancantan ya haka din. Saboda haka maganan da ake na canza wasiya ba wanda ya yi wasiyan ba, don shi yana da wannan dama din. Ina fatan mun gane. Kenan maganan ya shafi wadda za a yi masa wasiya din ne, ya ce wani na yi wasiya bayan bana nan a baka kaza, tana iya shi da shi ya yi wannan wasiya din ko da shaidu wadda zai kafa akan wannan maganan nan ta shafe su. Haka nan da su magada wadda yana iya faɗa musu ne kadai ko cewa bayan mutuwa na ya tara yaransa ko biyu ko uku ko manya ya ce bayan mutuwa na abu kaza da abu kaza a ba wani da wani da wani. Waɗannan waɗanda za su zartar da wasiya ɗin bayan bayanan su ake maganar su. Duk wanda daga cikin waɗannan ya kuskura ya canza wani abu na abinda mutumin nan ya furta ba'da ma sami'ahu, bayan ya ji shi da kyau, anan Allah maɗaukin sarki ya yi amfani da ji ɗaya ne daga cikin hanyoyi na yin wasiya. Malamai suna cewa akwai sigogi da dama na yin wasiya. Na farko shi ne da baki, mutum ya yi magana ya tara mutum ɗaya ko biyu da shaidu guda biyu cewa na yi wasici bayan mutuwa na abu kaza a ba wani, ko shaida ku in sun shaida, kaga ji kenan, ba a rubuta komai ba, so kowa ya ji. Wannan nau'i na siga na wasiya malamai sun yi ijma'i a kansa. Idan an yi irin wannan kuma akwai shaidu, to ya tabbata za a zartar da wannan wasiya din kamar yadda mutumin ya yi umarni. Akwai siga ta biyu, shi ne ta rubutu, ya rubuta, in ya rubuta sannan ya yi photocopy, misali ya ba mutane guda biyu ko kuma ya kira mutane guda biyu shaidu su ma su yi saini cewa sun shaida wani ne ya rubuta wannan, kuma a gabansu ko ya karanta musu sun ji sun fahimta sun shaida a rubuta, shi ma wannan bil ijma za a yi aiki da shi. Mun gane ko? Sai akwai yanayi na uku, shi ne ya rubuta kawai amma bai sanar da kowa ba, bayan mutuwarsa sai a ga gashi nan ya rubuta wasiya, shin babu shaida, babu wanda ya sani, sai ana bincike ne kawai sai aka gani. Shin za a yi aiki da wannan ko ba za a yi aiki da wannan ba? Wannan shi ne malamai suna saɓani dangane da wannan. Al-Imam Al-Qurtubi yake cewa Imam Malik zancensa bai saba ba cewa ba za a yi amfani da wannan ba. Waɗansu malamai suna cewa in an duba an tabbatar rubutunsa ne, to babu dalilin da zai sa a ce ba za a yi amfani da shi ba. Su waɗancan da suke cewa ba za a yi amfani da shi ba shi ne akwai yiwuwar cewa rubutun ya dade tana iya yiwa ya janye daga wannan wasiya din. Shi yasa mata na iya bai fada wa kowa ba. To kuma still akwai yiwuwar cewa babu lokacin da zai fada ma wani din ne ya gama rubutun kenan bai jawa mutuwa ta dauke shi ai ko? Ba mun ce Annabi alaihi salatu wassalam ya kwadaitar mutum ya rubuta wasiyarsa kullum ba? In kana da abin da zaka yi wasici da shi, to kada kai kwana biyu wasiyar nan baya rubuce. Annabi alaihi salatu wassalam ya yi wasici da a rubuta ko? Saboda haka in mutum ya rubuta wannan rubutun matukar an gane tabbas rubutunsa ne, kuma an same shi a wurin da yake yin ajiya, to wannan karina ce da za ta nuna cewa lallai wasiyarsa ce. Don haka da dama daga cikin malamai suna ko su daga cikin malamai suna inganta wannan nau'i na wato ainihin siga ta wasiya. In an samu a haka shi ma za a karɓa. Sai mutum ya zo shi kadai kawai ya ce ai bayan mutuwa ba wanda yake da labari, sai ya zo ya ce ai wane ya mun wasiya kafin ya mutu cewa idan ya mutu a bayar da abinsa mawane mawane ko a bashi shi kansa. Ba rubutu ba komai, ya zo muku ne da labari kawai. To shi wannan yaya labarinsa yake? So da dama suna cewa wannan ba za a karɓuwa. Idan Imam Malik yana cewa rubutu ma an gani gashi an san rubutunsa ne ba za a karɓa ba, saboda tana iya yiwa ya canza ra'ayi. Ina kuma wanda zai zo shi kadai kawai daga nesa babu wanda ya sani, kawai ya zo ya ce ai ya yi wasiya da abu kaza? Ina shaida? Babu shaida. Da kai da wa kuka yi magana wannan? A'a, daga ni sai shi muka yi wannan magana. To kaga wannan akwai shakku a ciki ko? Shakku zai shiga ciki. Almuhim, ya dace in mutum yana son ya yi wasiya to ya yi ta hanyar da ba za a samu saɓani ba bayan baya nan wajen zartar da wannan wasiya ɗin. Shi ne in ya rubuta ya sanar da sama da mutum ɗaya wanda za su zanto shaida. In faɗa zai yi ya faɗa a gaban mutane waɗanda za su zanto shaida, kuma waɗanda suke nagartattu da za a karɓi shaidansu bayan baya. Ina fatan mun gane. To idan an yi wasiya yadda Allah ya faɗa, in ba ku manta ba wancan satin mun faɗa muku ai nau'uka na wasiya da zai zanto bil ma'ruf ɗin. Imma alwasiya wacce take na wajibi ɗin, ko alwasiya wacce take manduba na sunna wadda ba wajibi ba. Idan ya yi wasiya wadda take haramun, kun ga ai wannan dole ne daman a canza ko a ɓata. Mun gane ko? Imma a ɓata ko a canza. Tana iya nan ban faɗa muku ba. Man su malamai suna ganin cewa ɓata shi za a yi kawai sai zanto kamar bai yi wasiya ba. Ya yi wasiya a sayi giya a raba mashaya. Ya yi wasiya misali a sayi alade. Akwai wasu abokanan hulɗansa wadda ba musulmi ba maciya alade, kaga wannan haramun ne ko? Yi wannan wasiya ɗin. To idan ya yi wannan wasiya ya za a yi? Wannan su malamai suke cewa za a tsaya ne kawai an rushe wasiyar ba ta yi ba, saboda ta saɓa wa shari'a, ba za a zartar da ita ba. Waɗansu malamai suna cewa ba za a zartar da ita ba, amma za a cire a canza ta ta hanya na alheri, irin jinsin abin da ya umarni da shi na haramun sai a bayar a jinsin halalun. Yanzu misalin da na bayar giya, sai a nemi wani abu wanda yake na halal, sai a saya na sha adadin kwantitin da ya ce a bayar ɗin, sai a bayar ba waɗancan mutanen banzan ba, a bayar wa mutanen ƙwarai. Kun gane ko? Idan wani gidan giya ya ce a kai nan, sai a saya sai a kai makaranta na Islamiyya. Haka nan dabba misali, shi ya ce alade, to in an tashi ba za a yi a aladan ba, sai a samu raguna, sai a saya adadin da ya faɗa ɗin, sai a je a samu mutanen kirki a basu, ko a tafi mayanka a basu, ko a tafi makaranta a basu, ko a kai prison a yanka a basu. Waɗansu malamai abin da suke gani kenan. Dalili kuwa ayat da za mu karanta nan gaba da Allah yake cewa فمن بدله ذلك فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه wanda yaji tsoran karkata na kuskure ko na ganga daga wani mai yin wasiya sai yayi gyara to babu laifi to kun ga ana ai gyara ne wannan ko saboda haka suke cewa za a yi wannan gyara din a cire din ai gyara in an yi ana begen cewa alkhairin zai same shi faman baddalahu ba'da ma sami'a fa innama اسمه على الذين يبدلون ده الله يتي فإنما اسمه على الذين يبدلون كينان ينا تبتر من نيدي شوى شنز وسيد ده أكي بسا ساري ده داتي ده شريعة ليهيني كشنز ومتون وسيد سا الحالي وسيد ده ده تكي الشريعة بتصابة وشريعة با kai saboda wani gadara ka zo ka canza masa wannan wasiya din to wannan laifi ne shine Allah madaukakin sarki yake fada anan cewa laifi ne amma babu wanda laifin nan zai shafa sai wanda ya canza kamar yadda muka fada da zuko shi wanda ya riga yayi wasiyan yadda ta dace ya mutu amin sa tashi ta kare zai samu ladan sa na wasici na yin alkhairi ma ƴan uwa shi wanda ya canza zunubi yana kansa dan haka akwai wadansu asar ma da suka zo da suke nuna cewa babban laifi ne yin haka din babban laifi ne mutum ya wato ainihin canza wasiyar da wani yayi haka kawai babu dalili Allah madaukakin sarki yake cewa inna Allaha sami'un alim malamai suna cewa wannan narko ne tazil rufe wannan ayat da waɗannan siffofin guda biyu narko ne Allah madaukakin sarki yake yi ma masu canza wasiyan mamata bayan sun mutu sami'un alim mai cikakken ji mai cikakken sani Allah babu abin da yake buya a gare shi koda mutum yayi kowani irin wayo domin ya bata haƙƙi koda yayi zalunci kowani irin nau'in zalunci to Allah ai ya ji wasiyar da aka yi kuma ya san aikin mutumin da ya canza in ko haka Allah yake kuma yana da iko akan kowa da komai to babu abin da zai shiga tsakanin sa da ya saka ma wannan mai canza wasiya din saboda haka duk wanda yayi wannan aikin kamar Allah yana cewa to gani gashi ne ina jinka na kuma san abin da kai me yake nufi zan yi maganin ka duk wanda yake haka Allah zai yi maganin sa shine ma'anar fa man baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna inna Allaha sami'un 'alim inna Allaha ba ce wallahu sami'un 'alim ba sai ka ce inna Allaha sami'un 'alim an karfafa maganar lalle kamar mutum yana shakku abinda kake shakku ne ake karfafa maka to duk da haka dai wannan an kawo wannan karfafawa ne domin a nuna maka girman laifi din kamar babu wanda zai yi haka sai wanda yake shakkun cewa Allah zai kama shi to in shakku kake to ka daina shakku lalle Allah yana ji yana gani kuma zai yi maganin ka in ka kuskura kai wannan shi zama kace da farko narko ne Allah yake yi ko ma'ana alƙawali ne na azaba Allah yake da ya rufe wannan ayat da wannan din sai ya ce faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum faman khafa duk wanda ya ji tsoron janafan malamai suna cewa aljanaf shine alkhata mutum yayi kuskure ya zo zai yi wasiya saboda tsananin soyayya da yake yi ma waɗansu daga cikin magadansa sai yayi wasu da ba zai yi musu wasiya ba sai yayi wasiya irin wasiyar da za ta amfani waɗannan magada ɗin saboda tsananin soyayya misali yana da ƴa yana son ta sosai yana da ɗa yana son sa sosai dan nan sai wasiya wa matan dan ai matan dan ba za ta yi gadan shi ba ko amma sai mata wasiya wanda daga ƙarshe zai koma wajen waye ko yayi wa mijin ƴarsa wasiya daga ƙarshe wasiya zai koma wajen waye ai kaga za ta amfana da shi ko ko yayi wasiya ma ibnu bintihi dan ƴarsa zai ce in ya mutu a ba dan ƴarsa abu kaza wanda kaga wasiyan ai dai ne ko to amma kamar wani wayo ne ba da gangan ya idan aka amma kawai dai yana son ya kara mata wani abu sai bi ta wata hanya ba wai yana son ya cutar da sauran ƴan uwan bane fa kawai soyayya ce da yake da shi na wannan yana so bare ya dan kara mata wani abu sai bi wannan wayo din ko kuma akwai daga cikin ƴan uwa ai mun faɗi cewa lilwalidaini wal aqrabin na nuna cewa in za a yi wasiyyan ma a yi ma ƴan uwa na kusa shi yafi da kaiwa wani mutum na nesa can ko to sai ya zanto akwai ƴan uwa ga sunan a jere a madadin yayi wanda yafi kusa sai ya yi ma na nesa can wanda ya fi kyautuwa a hankalce a shari'ance ya yi wanda yafi kusa da shi to in ka ji tsoron zai tsallake wanda ya fi kusa ya je ya yi wasiya wa na nesa wannan shi ne aljanab idan ba da gangan ba ne aljanab shi ne almailu shi ne karkata a nan da dama daga cikin malamai sahabbai da malaman tafsiri sun fassara shi kamar yadda at-tabari ya rawaito da cewa shi ne al-khata'u sannan ism shine laifi da gangan faman khafa min musin janafan aw isman duk wanda ya ji tsoron yin kuskure ko karkata da kuskure ko kuma karkata din da gangan ya zanto gashi nan magadansa suna da yawa biya kuma ba ta da yawa amma duk da haka in ya tashi wasiya sai ce zai yi wasiya da thuluthin gaba ɗaya tunda ba zai wuce sulusi ba sai ɗauki sulusin gaba ɗaya sai ya yi domin ya cutar da magadansa a nan kaga wannan da gangan ne kuɗin ba su bai da yawa su suna da yawa mabukata ne akwai mutumin da ya zo ya tambayi ina jin Sayyidina Ali cewa yana da dirhami 700 zai yi wasiya yana son ya yi wasiya sai ya tambaye shi ƴaƴanka magadanka guda nawa ya ce 10 sai shi to ai baka kai kai wasiya ba ai Allah cewa ya in taraka khairan almalul kathir kenan ya ce yana da dirhami ba sorry 300 ne ya ce yana da shi wannan yana da dirhami 300 na gaya muku Sayyidina Ali da Sayyidina Aisha suna cikin wanda suke ganin alkhairan rufin almalul kathir ko kuma su almalul kathir a wajen su dan dirhami 700 ne zuwa dirhami 1000 zuwa sama in kana da ƙasa da haka to baka da dukiya mai yawa shi abinda muka ce zancen da yafi shine a lura da yanayin mutum da kuma magadadin ko tunda Allah madaukakin sarki ya bar shi a bude din ya zanto tahdidin yawan kudin a lura da yanayin garin ku da al'adar ku yanzu waye mai kudi wanda daga mutum in ya samu kudi zuwa nawa ne zamu ce masa yana da kudi da yawa tana iya abinda in mutum yana da shi a nan Najeriya za a ce masa yana da kudi da yawa in an tafi wata kasa kamar irin Saudiya irin wannan talaka ne ba mai kudi bane ko ko an tafi America ko an tafi wani waje saboda ka sai alura da urf da kuma az-zaman wal makan to ɗayan biyu dai in mutum ya ji tsoron ɗayan biyu faman khafa min musin wannan su malamai suna fassara khafa din nan yadda take ka ji tsoron mutum ya kira ka ne zai yi wasiya da ya fara maka maganan wasiyar sai ka ji kai kamar yana son ya yi ɗayan biyu yana son ya yi kuskure ko yana son ya yi zalunci
to sai kai kokarin gyara in ka gyara ta yadda ya dawo yayi daidai dan to ba kai laifi ba faman khafa wadansu malamai kuma suna cewa al-khawfu anan ana nufin al-ilmu ne duk wanda ya sani ya san cewa mutumin nan yayi kuskure ko yayi zalunci sai ya gyara to babu laifi a kansa saboda ka al-khawf anan in ma ta dauki ma'anar ta na zahiri na yaji tsoron abin kafin abin ya faru ko kuma ta dauki ma'anar da take tana iya daukawa a harshen larabci har ma a yaran al-qur'ani mai girma kamar da Allah madaukin sarki yake cewa dangane da mata a tabbai daga cikin tafsiran malamai wallahi ta khafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna ko wanda kuke jin tsoron tsagerancin su ko wanda kuka gane tsagerancin su sai ku yi wannan haka nan wa in ma ta khafanna min qaumin khiyanatan fambil ilaihim ala sawa in kuka tsoron ha'inci da wadansu mutane da kuka yarjejeniyar zaman lafiya da su to ku yi watsi da wannan yarjejeniya da ko ya zanto kuna tawakkuinsa kenan ko in kun ga alamu to haka sai ya zanto ilimi mana kun ga haka din anan ma abin da yake nufi ko wancan ko wannan shi yasa daga cikin sahabbai ma suna fassara ayoyin kamar da At-Tabari ya ambata izuwa gida biyu faman khafa min musin wanda ya ji tsoron mai yin wasiya yayi kuskure ko yayi zalunci kenan ya kira shi ne ya gaya masa wasiyar da zai yi yana da rai kenan ko faman alima wanda ya san cewa mai wasiya ya riga ya kauce ko ya yi zalunci wannan bayan mutuwarsa kenan to a kowane yanayin ne dai idan muka ɗauka kafin mutuwarsa ne mana ya kira ka ya faɗa maka sai ka gane kuskure a nan sai ka ce ba haka ya dace a yi ba ai wane da ka abin nan wane ya fi kusa da kai ai shi ya dace kai masu yanzu wane da wance da ka ce a ba ɗanta in an ba ɗanta ka ga ai an rage ma waɗannan shi wane kuma shi ma yana da ɗa ai wane ma yana da ɗa baka ba su ba ka ba wannan ka keɓe wannan yana iya kawo musu matsala a tsakaninsu ai akwai yayanka wane ko kanin mahaifinka mahaifiyarka wane ko kanuwar mahaifiyarka wance a bata mana ita a madadin wannan shine fa aslaha bainahu in yayi wannan gyare-gyare din mutumin a dalilin wannan maganar nasa yayi ya gyara wasiya din fala isma alai me yasa mutum yayi gyara ana cewa fala isma alai kai gyara ba za a ce kana da lada bane sai aka ce ba laifi a kanka saboda mai saboda a nuna maka girman canza wasiyar da muka yi ta bayani a kai a baya ko kai gyara ne ma amma ana buƙatar Allah ya ce baka da laifi kafin a ɗauke maka sunan al-mubaddilil wasiyya so in mutum ya yi gyara ai dai an canza ko to ba irin wannan canji ne Allah yake cewa shi ne duk wanda ya canza laifin zai tabbata a kansa ba kenan daga wannan da wannan ayar da wacce ta gabace ta zamu dauki cewa canza wasiyya iri biyu ne na farko canza wasiyyar da aka yi daidai wacce ta dace da shari'a wannan kuskure ne canzawa daga wani wanda ba wanda yayi wasiyyar ba kamar da muka ambata canzawa na biyu shine canza wasiyyar da aka yi wacce ta saba ma shari'a wadda aka yi da kuskure ko da zalunci ta yadda canjin zai kawo gyara wannan canjin ba haramun ba ne ba laifi ba ne a'a Allah madaukin sarki ya kwadaitar da ayi shi yasa ma yarfa ayat da cewa inna Allaha ghafurun rahim Allah mai gafara ne zai gafarta ma mutumin nan da ya so yayi kuskure ka gyara masa ko yayi kuskuren aka zo daga baya aka gyara abun to Allah yana yi amfani da wannan gyaran ya kankare masa laifin wannan kuskure din laifin wannan gangance din kuma Allah rahimun ne mai jinkai ne zai jinkai ga duk wanda ya ga barna ya gyara saboda haka yana daukan wannan Al-Imam Tabari ya kawo maganganu da dama a karkashin wannan din amma ya rinjayar da wannan da na gaya muku na farko cewa ana magana ne a yanayin da mai wasiya din yana da rai sai kaga yayi kuskure sai ka zo ka gyara masa shi din ya gyara da kansa shine ma'anar fa aslaha bainahum to anan al-islahu bainahum susuwa yayi sulhu tsakanin su susuwa tunda anan ana magana ne faman khafa min musim janafan ga wani mutum ga kuma mai yin wasiya wannan yaji tsoron mai wasiyan zai fada cikin kuskure ko ya ga alamar zai yi zalunci yayi sulhu tsakanin sa dawa shine malamai suke cewa sulhu ba dole ne sai an samu sabani ake kiran gyara sulhu ba in an yi tawakkuin sabani sai aka gyara ta yadda in an zo gudanarwa in an zo zartarwa ba za a samu rikici ba to an riga an yi sulhu kenan tun farko wannan shine taujihin da al-Imam at-Tabari yayi cewa in aka gyara kaga kenan an yi sulhu tsakanin shi mai yin wasiya da wanda yake masa wasiya ko yake masa wasiya da kuma magadansa ma'ana ba za a samu rikici a tsakanin su ba da an bari da kuskure din to hakan yana iya bayar da rikici da husuma a tsakanin su bayan mutuwa shi mai yin wasiya din to sai aka gyara tsakanin su a sakamakon gyara wasiya din ta yadda kowa in ya gani zai ce eh gaskiya ba ba yi an yi daidai ana an yi mutunci da aka yi wasiya ma wane da kuma abu kaza a tafsiri na biyu din faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum cewa mutumin ya riga yayi wasiyan ko amma ya mutu yanzu an zo ne wajen tanfizi akwai wanda zai rubuta wasiya ya ce maka ga wasiya wani ko shaida na bashi wasiya amma ban so a bude sai bayan mutuwa na bai so a bude sai bayan mutuwa sa to a dauka an yi haka bayan mutuwar sa da suka zo suka bude aka kira magada aka kira wanda aka yi wasiya shi wanda aka bashi amin na wasiya din ana budewa sai ya ga da ya karanta sai ya ga akwai kuskure akwai inda ya saba wa shari'a to anan sai yayi musu sulhu su ga sunan ha yanzu banda shi mai wasiyan ya riga ya tafi to gaskiya ga abin da aka rubuta amma wannan din ba daidai bane misali a ce ya bayar da sama da sulusi na dukiyansa a matsayin wasiya sama da 1 bisa 3 shi to wannan abin da yi ya fice 1 bisa 3 dukiyansa saboda haka za mu gyara wannan za mu mayar da shi zuwa 1 bisa 3 dalili kuwa ga hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam so kai kaji wanda aka yi wasiya magada kunji eh mun yarda shi kenan yayi sulhu ai an canza wasiya ko amma ta hanyar gyara to wannan ba zai fada cikin laifi ba yana fatan mun gane to sawa'un a rayuwan shi mai yin wasiyan ko a bayan mai yin wasiya din idan har aka gyara wasiya din wannan babu laifi shine maganar da Allah madaukakin sarki anan yake cewa fala isma alai babu laifi a kansa inna allaha ghafurur rahim lallai Allah madaukakin sarki mai gafara ne Allah madaukakin sarki mai jinkai ne wannan shine a karshen ayoyi wannan guda uku na wasiya da Allah madaukakin sarki ya ambata a nan wuri din akwai abubuwa da malamai suke ambata wanda ya shafi wasiya anan wanda abubuwa ne na fiqhu ba ma bukatar muzarfa ba su almuhim dai mun fahimci hukunce dake karkashin wadannan ayoyin guda uku kawai abin da zamu ƙara da shi shine anan karanta abin da al-Tahir ibn Ashur ya ambata anan yake cewa wal ma'na ma'anan aya na uku din nan anna man wajada fi wasiyati al-musi idraran bi ba'd aqribaihi duk wanda ya samu a cikin wasiyar mai wasici yaga wani abu wanda yake cutarwa ne da ɗaya daga cikin makusantansa bi an haramahu min wasiyatihi idan to ya hana shi wasiya da kuma yana daga cikin makusantansa sosai aw qaddama alayhi man huwa ab'adu nasaban ko ya gabatar da wanda yafi shi nisa wajen nasaba ma'ana ga mutane biyu wannan shi yafi kusa sai aka je aka yi wasiya ga na nesa aw awsa ila ghaniyyin min aqibaihi wa taraka faqirahu ko yayi wasiya zuwa ga wani mawadaci cikin ƴan uwansa amma ya kyale talakawa kusa a cikin makusantan ma mun faɗi cewa mabukata su suka fi cancanta da suke cikin talauci su suka fi cancanta a musu wasiya akan wanda suke masu kuɗi fasa'a fi islahi dalika sai kokarin gyara wannan cutarwa din da ɗaya daga cikin waɗannan surori guda uku kowane su wa talaba min al-musi tabdila wasiyatihi sai ya nemi mai yin wasiyar ya gyara wasiyarsa fala isma alaihi fi dalika babu laifi a kansa in yayi wannan saboda mai li'annahu sa'a fi islahi bainahum fi islahin bainahum saboda wannan aikin nashi yayi ne domin neman gyara ko sulhu a tsakaninsu wannan tafsiri na farkon kenan aw hadatha shiqaqun bainal aqrabin ba'da mautil musi li'annahu athara ba'dahu ko a ce an samu sabani tsakanin ƴan uwan mamaci bayan mutuwansa yayi wasiya ya mutu sai aka samu sabani tsakanin ƴan uwansa a dalilin ya fifita waɗansu wanda ba su ya cancanta ya fifita su ba sai mutum yayi wannan gyara din to babu laifi a kansa yace walidhalika aqabahu biqawlihi shi yasa Allah bayan yazo ya biye bayan wannan maganar da cewa inna Allaha ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai cikakken gafara ne mai cikakken rahama yace wa fihi tanwihu bil muhafazati ala tanfidhi wasaya al musi a cikin wannan akwai zabararwa wajen kiyaye zartar da wasiyan masu yin wasiya hatta ja'ala taghira jawrihim muhtajan lil idhni min Allah wat tansis ala annahu maghfur har ya kai da cewa zalincin su ma in kazo gyarawa yana buƙatar Allah ya ce babu laifi akan wannan kuma ya ce zai gafara akan wannan kamar na faɗi wannan ma a baya ko saboda a nunan girman wannan ɗin lallai a kula in an yi wasiya a wato ainihin tabbatar da shi al-imam al-qurtubi daga cikin fa'idodi da ya kawo a wannan ayar ko ayar da take gabanin ta yake cewa asali abinda aka fi so shine mutum yayi aikin alkhairi gabanin mutuwa ta zo masa saboda hadisi annabi alayhi salatu wassalam ko da aka tambaye shi yace sadaka ce tafi sai ce an tasaddaq wa anta sahihun shahih takhsha al-faqra wa ta'malu al-ghina abinda yafi shine kai sadaka mara ka bayar da dukiyanka ko shi ma wannan wasiyan ai wani nau'i ne na sadaka to sadakar da tafi ita ce wacce zaka yi kana cikin mai kana cikin koshin lafiya kana san dukiyanka sosai kullum kana tsoron talauci kana begen ƙarin samun wadata a lokacin ne in ka bayar yafi annabi har annabi yake cewa ba ka jira sai in mutuwa ta zo maka ka ce a bawa ne kaza ba wadda alhali daman wani yana da wani abu da yake rayuwa a kai saboda haka duk da cewa wasiya abace da ake so ko mustahabbi ne to kada mutun ya dauka ana san kada yayi sadaka ne sai mutuwa ta kusanto kun gane ko a mutun ya ci gaba da yin sadaka din ta yinda in ma har mutuwar ta zo zai ji yana bukatun ma ya kara sai ya amfane shi kamar yadda muka faɗa a hadisi annabawa alaihi salatu wassalam da Allah yake cewa yayi muku ƙari sadaka ne Allah yayi muku a ƙarshen rayuwanku in ba haka ba ai kun san in mutun ya kai ƙarshen rayuwa abubuwan ba a karba ai saboda ana so kai ne cikin lafiya da kwanciyar hankali har akwai malaman da suke ma faɗi cewa yayin da mutun yake cikin tsananin rashin lafiya in yayi wasiya ma ba zai amfani ba don ma akwai nassi ko shine hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas ko cewa yana cikin rashin lafiya ne na wato ainihin na mutuwa yana jin kamar zai mutu a lokacin Hajjatul Wada shine ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa zai yana da dukiya da yawa ko ba mai gadan sa sai mace guda saboda haka yaya yayi sadaka yayi wasiya da kaza Annabi ya ce masa a'a bibi sau ku rabi ya ce a thulusi shi to thulusi thulusi ma dai yana da yawa nga ayar rashin lafiya ne ko kuma bibi kuma Annabi ya tabbatar da wannan ne kuma wannan ayar ma tana cewa idza hadara ahadakum almaut ne ko idan alamun mutuwa sun zo to almuhim lallai ayi kokari a yawaita aikin alkhairi kuma sai men da yake yin aikin alkhairin ne zai iya zarce in mutuwa ta zo masa ma yayi tunani haka dan wani mutuwar za ta zo masa ma in duke ce a zuciyarsa kawai ba zai yi tunanin ya shirye wani abu da zai amfani shi ba bayan mutuwarsa zai yi ta bakansa karfi ne kawai tana iyawa ba zai mutu ba tana iyawa ba zai mutu ba don ya ci gaba da tara dukiyar ko ya ci gaba da amfani da wannan dukiya da na'am za mu shiga ayoyin azumi ko mu tsaya ok to za mu tsaya nan sati mai zuwa insha Allah sai mu fara magana akan ayoyin azumi daga aya na 183 kenan abinda muka faɗa ya zanto daidai fallashi daga Allah muna roƙonsa ya ya dada mana wanda muka yi kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.